Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Litinin 12 ga watan Yuni na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
To Maryam, jam'iyyar shugaban Faransa ta Emmanuel Macron ta dauki hanyar lashe zaben majalisar dokokin kasar. ‘Yan kasuwa a Burtaniya na neman sanin makomar ‘yan kasashen Turai sama da miliyan uku da ke zaune a kasar waɗanda suka ce kuce wasu zai shafi tattalin arzikin kasar. Sannan ministan kuɗi a kasar Qatar ya bayyana cewa suna da ƙwarin gwiwa kasar za ta sulhunta rikicin diflomasiyya ta fuskar kasuwanci da ya ɓarke tsakaninta da wasu kasashe da suka yanke hulɗa da ita.
A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya yi da sashen Hausa akan masu neman raba kawuna a Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto akan ƙorafin da wasu 'yan Najeriya ke yi game da kuɗin wutar lantarki a ƙasar. Za kuma ku ji cewa sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa sun ragu yanzu haka. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu kawo muku shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sabuwar jam'iyyar shugaban Faransa mai matsakaicin ra'ayi wato shugaba Emmanuel Macron ta dauki hanyar lashe zaben 'yan majalisar kasar da aka gudanar bayan jefa kuri'a da aka yi a ranar Lahadin da ta gabata, inda a zagayen farko jam'iyyar ta samu kashi 28 na kuri'un da aka hada. Sakamakon zaben wanda jam'iyyar La Fabrique en Marche da kawarta ta Modem wacce ta samu kashi 4 na kuri'un da aka hada, ya sa jam'iyyun biyu sun dauki hanyar lashe zaben ta hanyar samun kujeru sama da 400 a majalisar wakilai da ke da kujeru 577, wato idan har sakamakon zaben da za a yi a zagayen karshe a mako mai zuwa ya kasance kamar hakan. Sai dai an yi ta korafin samun karancin masu fita suka da kuri'a, inda aka yi kiyasin kusan kashi 52 na masu kada kuri'a sun kaurace rumfunan zaɓe. Sai dai wasu sun ɗora alakin hakan akan gajiyar da masu kada kuri'a suka yi fama da ita a zaɓukan da suka gabata, waɗanda suka kai ga Macron samun nasara a watan da ya gabata. Frederick Mena, mazaunin birnin Paris ne.
Moi j'étais plutôt pour En Marche, mais il y a quand même un problème de légitimité qui se pose quand il y a plus de 50%.
Yace ni kusan zan iya cewa mai goyon bayan jam'iyya mai mulki ne, sai dai ina jin akwai matsala idan aka ce sama da kashi 50 na masu kada kuri'a ba su fito ba baya ga waɗanda suka jefa kuri'a ba tare da sun zaɓi kowa ba, amma dai muna kusa da samun nasara.
‘Yan kasuwa a Burtaniya na ƙara miƙa buƙatunsu da ke da nasaba da yunƙurin ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai bayan kayan da jam'iyya mai mulki ta Theresa May ta sha a ƙarshen makon da ya gabata, wanda hakan ya sa ta rasa rinjaye a majalisar dokokin ƙasar. ‘Yan kasuwar dai na so ne ƙasar ta Burtaniya ta tattauna akan yadda za a ci gaba da dangantakar kasuwanci tsakanin ƙasar da tarayyar Turai. Ko da Burtaniya ta fice daga ƙungiyar, maimakon yadda Prime Minister May wacce ta nuna burin ta ci gaba da zama a kan mulki ta tsara a baya. Shugabannin 'yan kasuwa waɗanda suka kalli sakamakon zaben a matsayin wani yunƙuri na nuna adawa ga shirin ficewar ƙasar daga ƙungiyar ta tarayyar Turai, suna nema ne Prime Minister May ta yi maza-maza ta faɗi makomar 'yan ƙasashen nahiyar Turai da yawansu ya kai miliyan uku da ke zaune a Burtaniya, inda suka jaddada cewa zamansa a ƙasar na da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin ƙasar. Sun kuma buƙaci da kada a saka kuɗaɗen haraji a hada-hadar kasuwanci da za ta haɗa ƙasar ta Burtaniya da ƙasashen da ke cikin ƙungiyar.
Ministan kuɗi a ƙasar Qatar ya bayyana cewa suna da ƙwarin gwiwar ƙasar za ta sulhunta rikicin diflomasiyya ta fuskar kasuwanci da ya ɓarke tsakaninta da wasu ƙasashe da suka yanke hulɗa da ita. A wata hira da aka yi da shi a yau Litinin a gidan talabijin na CNBC, Minista Ali Sharif Al-Mahdi ya amince cewa lallai akwai ƙalubale a gaban ƙasar, amma kuma harkokin kasuwanci na ci gaba da gudana. Al-Mahdi ya ce bai yi tsammanin akwai wani abin damuwa ba dangane da abin da ya shafi harkokin kasuwancin cikin gida a ƙasar ta Qatar. ya kuma ƙara da cewa kasashen da suka sanar da yanke hulɗa da su da suka hada da Saudi Arabia da Bahrain da daddaren Larabawa da kuma Masar suna da nasu kalubalen da zasu fuskanta ta fuskar hadarar kasuwanci da kasar. A cewar ministan na kudi, mutane da dama sun dauka mu ne kadai zamu fuskanci matsaloli domin idan muka rasa dala guda su ma za su rasa dala guda. Su dai kasashen da suka yanke hulɗa da kasar ta Qatar sun zarge ta ne da mara wa kungiyar IS da kuma Iran baya, zargin da kasar ta Qatar ta ce bashi da tushe ballantana makama. Ministan harkokin wajen Iran Bahram Ghassemi a yau Litinin yayi kira ga bangarorin biyu da su sasanta kansu ta hanyar hawan teburin tattaunawa, yayin da kasar Kuwait ke kokarin shiga tsakanin bangarorin biyu.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ƴan sanda a Rasha sun tsare shugaban ƴan adawa Alexei Navalny da wasu masu goyon bayansa da dama a duk fadin kasar, yayin wata zanga-zangar adawa da cin hanci da rashawa da aka yi a yau Litinin, wacce ke hannunka mai sanda ga shugaba Vladimir Putin da makarabansa. An dai kama Navalny wanda ya bayyana aniyarsa ta kalubalantar shugaba Putin a zaben shugaban kasa da za a yi a baki a wajen gidansa dake Moscow, jim kadan bayan da masu zanga-zangar suka fantsama akan tituna a St. Petersburg da sauran biranen kasar. Manema labarai sun ce an kawo masu boran da dama, inda wata kungiya mai zaman kanta dake bibiyar zanga-zangar ta ce akalla mutane 120 suka shiga hannu a babban birnin kasar, kana an kama sama da 130 a St. Petersburg. Sannan kuma sama da mutane 3,000 ne suka yi zanga-zanga a biranen Siberia da wasu birane a yankin. Rahotannin sun ce ƴan sanda sun yi amfani da barkono mai sanya hawaye a birnin Moscow wajen tarwatsa masu zanga-zangar.
To a inda ma manoma ne cikin fushi suka yi ta su zanga-zangar, inda suka yi ta zubar da madara da kayan lambu akan tituna a jihar Maharashtra da ke yammacin kasar. A jihar wato Madhya Pradesh da nan ma aka yi zanga-zangar, lamarin ya kai ga mutuwar manoma 6 bayan da ƴan sanda suka bude musu wuta a lokacin da masu zanga-zangar suka datse hanya tare da kona motoci. Zanga-zangar ta barke ne bayan amfanin gona da manoman suka cire wanda yake kyau, suke kuma sa ran samun alheri, amma kuma sai aka samu karewa farashin kayayyaki saboda yawan kayayyakin da suka shiga cikin kasuwa, inda hakan ya sa manoma da dama suka yi asara ya kuma basu da biyan kudaden bashi da suka ciyo. Wannan zanga-zangar da ta barke a yankunan karkara wani sabon abu ne da ba taba gani ba a kasar ta India, wacce masana ke cewa tattalin arzikin kasar na daya daga cikin masu habaka cikin sauri a kasar, wato a duk fadin duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko zamu fara da batun tsaro da hadin kan kasa. Gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ya ce ba za su zauna suna kallo wasu su raba kan Najeriya ba, a wata hira da ya yi da wakilan sashen Hausa Haruna Dauda Biyu.
Mai girma gwamna kai ne shugaban gwamnonin jihohin Arewa a 19 da ke nan tarayyar Najeriya. Dan kaje bayan kun yi jawabi kwanakin baya game da jawabi da wasu matasan Arewa suka yi na cewa ƴan kudu su tare nasu su koma kudancin kasar nan, daga bisani wasu matasa sun sake fito da wasu jawabi ta yanar gizo wanda kuma suke nuni da cewa kamar da kai da gwamnatin jihar Kaduna wato Mallam Nasu Rufai a bakwa da kishin Arewa, da farko dan kare ba gani kamar matasan nan ma suna da ƴanci su fito su bayyana kamar abin da ya dame su.
Alal hakika na farko akwai bambancin tsakanin fadin ra'ayi da kuma kokarin tayar da hankalin jama'a, domin duk kaji wanda yana kiran masifa wallahi bai santa bane, domin duk wanda ya dandana rashin zaman lafiya, duk abin da ya shafi rashin zaman lafiya ba zai so ba. Yau a Najeriya idan akwai wani shugaba wanda ya fi kowa sanin masifar da ke tattare da rashin zaman lafiya, ina jini ne na farko a matsayina na gwamnan jihar Borno. In ko yaro yake bai iya gudu ba, bai ga abin gudu bane. Idan matasan nan ba su san menene rashin zaman lafiya ya kunsa ba, don Allah su nemi wani daga jihar Borno ya ba su labari. A matsayin mu na shugabannin Arewa, dole in mun ga abin da zai kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a arewacin Najeriya, dole ne masawata bambancin mu kenan da sauran sassan kasar nan. Muna da al'ada, muna da ladabi, muna da hakuri kuma suna koya mana zaman lafiya da zamantakewa na gari. Wato ni kadai na san yadda nake je da raina duk lokacin da na samu security report cewa Boko Haram sun kashe mutane 1 2 3 a Borno. Wani lokaci ciwon kai kamar ana bugan kanka.
Yeah, amma kamar mutasan arewan sun zarge ku cewa kun yi shiru ba ku magana kan irin cin mutunci da ƴan kabilar Ibo suke wa ƴan arewacin Najeriya. Sai yanzu da kamar kun fito kuna magana saboda kuna gani kamar saboda harkokin siyasar ku ne kuka fito kuna kalubalantar su. Me zaka ce nan gane wannan zargi?
Wannan maganan banza ne domin idan zaka yi tunawa watan April na 2016 akwai lokacin da manyan nyamurai sun fito sun zargi cewa Fulani ne ke ta'addanci a kasashen su. Mun fito a matsayin mu na gwamnoni na jihohin arewa, mun mayar da martani. Ni gwamnonin suka wakilta, muka yi meeting a Kaduna, na fita na yi bayani akan cewa babu wani kabila da za a danganta ta da fashi da makami ko sace-sacen mutane kamar Boko Haram ce. Kace duk bari-bari Boko Haram ko kace duka Boko Haram bari-bari ne? Akwai wayanda Boko Haram sun kashe fiye da bari-bari. Kuma batun Biafra ba yau aka fara ba. Tun lokacin da Rap Wazirike ke shugabancin su har Nnamdi Kanu ya zo ya karbe a wajensa. Kuma batun ayyukan Biafra, ayyukan National Security ne. Duk kuma gudumawa da zamu bayar akwai hanya da ya cancanta mu bi. Mu ga gwamnatin tarayya abinda ya kamata a yi. Kuma gwamnatin kudin nan ba wanda ban mu magana da shi bisa ga abinda ke addabanmu. Kuma mun san wani matakai su ma suke daukawa. Mu ma a fannin mu matakin da muke daukawa mu kare mutuncin jama'anmu.
Mu kare gade mai gina la mu gwanta. So kare gade mai gina la.
Madalla a shirinmu na dare yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai kuke gani ya kamata a dauka don ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan Najeriya. Sai a kira a bayyana ra'ayi in an jima. A halin yanzu kuma wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kukan karancin wutar lantarki da kuma ƙarin farashin da ake fuskanta a duk wata kafin ƙarin bai ɗaya da gwamnati ta ce za ta yi a wata mai zuwa. Wakilin sashen Hausa na Lagos Babangida Jibril ya ji ta bakin wasu a wannan rahoton da ya aika mana.
ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin da kamfanonin samar da hasken wuta a Najeriya ke musu a duk wata, lamarin da suka ce bai kamata ba tunda dai kamfanonin ba su samar da wutan da ya kamata ga ƴan ƙasa. Duk kuwa da cewa sayar musu da kamfanonin da aka yi a can baya an yi ne da zumar ganin cewa sun inganta harkar samar da wuta a ƙasar. Ya zaga dai akasarin ƴan Najeriya na fargaban ganin jami'an hukumar samar da wuta a ƙarshen wata domin kuwa kudaden da suke kawo musu yakan karu ne a duk wata. Duk kuwa da cewa kamfanin samar da hasken wuta ta kasar ta ce sai a wata mai kamawa ne za a yi karin farashin albarkatun wutar lantarkin da ake samarwa. Duk kuwa da cewa har yanzu dai wutan bai samu ba kamar da ya kamata. To kuma menene kukan ƴan Najeriya game da gargaran farashin kudin wutan da ake musu a duk wata? Ga dai wasu da naji ta bakin su a birnin Lagos.
To alal hakikan gaskiya abin da nefa ke yi a halin yanzu gaskiya yayi tsanani da yawa. Suna cikin mutane so domin Allah saboda kaga ni yanzu watan da ya gabata waccan suka kawo mu 1015, watan da ya wuce kuma suka kawo mu 1015, yanzu sai suka hada gaba ɗaya kuma wannan wata suka kawo mu 50,000 kenan gaba ɗaya. To mun yi magana abin da ake nuna mana cewa ba su cire wannan watan biyu ba, sun hada gaba ɗaya sun kawo 50,000 da wani abu. Saboda haka gaskiya kamata hukuma ta yi bincike kan wani abun da suke saboda abubuwan sun yawa saboda Allah sun yawa ga halin da ake ciki.
Shi ko wannan malami ya ce ayo
that we are just estimated that we suffer for those that have dissipated meter. We have to pay meter before. I used to spend like maybe 1,200 naira in a month for NEPA.
Boko Haram kamfanonin samar da wutar lantarki ba sa mana adalci, amma yanzu kaga tunda banda mitan da zan dinga sa masa kati sai kaga suna tsula mutane kudade a ƙarshen wata. Saboda kaga yanzu mu ne yake biyan kudaden da ake samu daga hannun wanda ke da mitan da ke dauke da kati. Wata sanarwa dai da aka dinga yada wata kofin sada zumunta na nuni da cewa hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta umarci 'yan Najeriya da su yi biris da biyan kudin wutar lantarki wannan dai ba samarwa magidanci mitan da zai dinga sayan kati ba to sai dai kuma a hirar da nayi da daya daga cikin jami'a na wannan hukuma dake Abuja mai suna Mrs. Umbonu ta musanta wannan rahoto da ake bazawa tana mai cewa ba abinda suke nufi ba kenan ko da yake jami'ar ta bayyana cewa ba ta son dauki muryanta ta wayar tarho amma kuma ta shaida min cewa akwai shiri da ake yi na ganin cewa an tilastawa kamfanonin samar da hasken wutar lantarki a kasar na samar da mitoci da jama'a za su dinga sayan kati a maimakon yanzu yanda suke kintan kudade suna laftawa mutane abinda tace gwamnati ba za ta amince da shi ba matsalar hasken wutar lantarki dai yana daya daga cikin matsalolin da gwamnati mai ci yanzu ta gada daga gwamnatin da ta shude kuma daya daga cikin matsalolin da ta yi alƙawarin magance shi kafin a je ko ina har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin wuta a kasar wutan da kuma ake ganin shine kashin bayan ci gaban kasar ta fuskar tattalin arziki kimiyya da kuma fasaha babban yanci primary America daga Lagos
Madalla a gaida baban gida Jibril hukumomi a jihar Adamawa yanzu haka sun rage yawan sansanonin yan gudun hijira biyo bayan raguwar waɗanda wato mutanen da ake samu a sansanonin kuma duk da cewa wasu sun koma garuruwan su akwai wasu da suka samu mafaka a unguwanni da kuma wasu ƙauyuka har ma sun fara sana'o'i da noma ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani
Dubban jama'a ne mai rikicin na Boko Haram ya raba da gidaje ba ga wanda aka shi a shekaru bakwai da aka shafe ana fama da shi to sai dai kawo yanzu tuni har wasu sun soma koma garuruwan su wanda hakan ya sa hukumomi a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke ma fama da balahirar ta Boko Haram rage yawan sansanonin da ake da su tun farko wato daga sansanoni 9 zuwa 2 to sai dai kuma duk da wasu sun koma kawo yanzu akwai wasu fiye da mutum 116 da suka samu mafaka a unguwanni da kuma wasu ƙauyuka a jihar da ma har suka fara sana'a da noma domin dogaro da kai
sunana Umaru Bubar daga Goza na gudo har na zo cikin Jimeta daga Damare sai na hada kayan fakaniza a nan Rabat mai doki daga Rabat mai doki ina zama na samu cingaba na je na yi noma a can Numan daga Numan na zo na samu na saya mashin ina a caba
hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma wanda ke sa ido kan yan gudun hijira tace yanzu haka waɗannan yan gudun hijira sun warwazu zuwa wasu ƙananan hukumomin jihar da suka haɗa da Yola ta Arewa Yola ta Kudu Gire Fufore jihar da Ganye da kuma wasu sassan ƙananan hukumomin noman da kuma Lamurde inda ko suke noma da kasuwanci Sa'adu Bello da ke ma zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jona da mara Taraba ya ko bayan irin halin da ake ciki yanzu
yan gudun hijira da muke nan Adamawa sun ragu matuka don da in ka tuna muna da sansanoni na gwamnati kusan guda 9 amma yanzu duk sun rage sauransu sun zama guda 2 su kuma population din su kwata-kwata yanzu ba su wuce 5000 ba a maimakon 60,000 da wani abu da muke da su saboda haka zamu iya cewa yawancin yan gudun hijira sun koma wuraren zaman su ko kuma sun koma cikin unguwanni don rayuwar yau da kullun ya ci gaba kuma waɗannan da suke zaune a sansanoninmu yawancin su ba yan jihohin Adamawa bane mutane ne yan jihar Borno har iya yau muna da 116 wanda suke zaune cikin unguwanni a kananan hukumomin Yola North da Yola South da Gire da Fufure wasu su sun tafi kuma noma a jada da ganye da gefen Numan da Lamurde
kullum dai gwamnatocin jihohi kan mako ka ne da irin ɗawainiyar da ke kansu na kula da yan gudun hijira batun da gwamnatin jihar Adamawa ta bakin kwamishinan yan labaran ta Ahmad Sajo tace su ma yanzu fa suna ma buƙatar taimako
mu ma muna fama da matsalolinmu a gwamnatance kuma muna godiya matuƙa da taimakon da gwamnatin tarayya take kawowa yanzu haka akwai store dan kare da cimaka da zannuwa da burguna da taburmai da katifu kar kuma ka manta fa mu a gwamnatance muna da sansanoni na yan gudun hijira a Yola da Fufore inda muke kula da su su ma fa sun ishe mu tuwo da miya don haka ba za ka ce mun ma'abariko sakai na kashi ba dambu ne yawa shi yasa bai jin mai
kwamishinan yar labarin jihar Adamawa kenan Ahmad Sajo kuma fata ma dai shine Allah ka kashin wannan maza ta Boko Haram Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz wani malamin addinin Islama dan asalin Najeriya da ke zama nan Amurka yayi kira ga ƴan Najeriya akan su zauna lafiya malamin ya bayyana hakan ne a wata ziyarar wa'azi da ya kai birnin Lagos wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya zanta da shi
Sheikh Muhammad Awal ya yi wannan kiran ne a wata lecture da ya gabatar albarkacin watan Ramadan da aka gudanar a birnin Lagos.
America ne kowa san matsayin America da musulunci da shagurin su. Akwai mutanen kirki da yawa a ƙasar America, fiye da ke zato. Sa'annan akwai miyagun mutane kuma. Manzo Allah ya tuyo mana bayanin sa. Kuma shi kansa irin zama da yayi a cikin Makka, hasatan ma a cikin Madina. Akwai Yahudawa, akwai Musulmai, akwai masu addinin Kirista, akwai wanda ba su da addini, akwai munafukai. Amma manzo Allah yanda ya iya ya zamana da su da kansu da kansu su karɓi musulunci. Kusa shi ba wai lalle sai ka je kai da'awa ba. Halaye kwarara masu kyau, fuskanka, zamantakewa, yi musu alheri da shawaran su, to wannan shi ke sa mutane ke shiga cikin addini. Mafi yawancin sahabbai ba zallan wa'azi bane, zamantakewan da suka yi da irin waɗannan mutane wanda yake ba musulmai ba, shi yasa mafi yawa suke ƙasa addini. Haka Najeriya, ubangijin Allah ya kafa wannan gari. Wannan gari akwai albarka daban-daban, addinai, ƙabilu, yare, azzibu, Allah ya bamu. Abin da yake akwai mu nemi hanya da zamu zauna zaman lafiya mu da makwabtan mu, hasatan ma 'yan Kirista, yanda Allah ya faɗa, wai wato mafi kusanta da ku musulmai su ne waɗanda suke da addinin Nasara.
Rashin fahimtar juna tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ciwa Najeriya tuwo a ƙwarya. Babangida from Murai Amurka daga Lagos.
Gaida Babangida Jibril, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun kwaso gangara cikin tattaunawarmu da kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare na jihar Sokoto, Dr. Muhammad Jabi Kilgore. Sai lokaci ya muna halin nashi. Insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata, a inda yake bayanai akan ƙudurin gwamnati na dokar ilimin dole ga kowane ɗan jiha.
Ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa.
Haka shi ma mallami ba a bashi baya ba. Mallami dole shi samu ingantaccen ilimi, ilimin da zai sa shi ba da tsarin manhaja, shi karanta suwa, shi tabbata yara na ganewa, shi tabbata ya basu darussan da za su je gida su yi, su tabbata cewa ya kula da yaran yadda suke zuwa makaranta da suke fahimta. Idan bai da wannan ilimi, wannan doka ta tanadin ta bashi lokaci da zai samu wannan ilimi. Idan bai samu ilimin ba, don haka wannan doka ta tanadin cewa lalle dole canza mishi gurbi, a bashi wani wuri, a sa waɗanda suke ƙwararru. Yanzu haka jihar Sokoto muna da mallamai waɗanda suka ƙara karatu a fannin NCE da kuma degree fannin ilimi, sun dubbai muke cewa suna a ƙasa suna jira. Don haka ga akwai wannan tanaji, wannan doka ta bada guri, sannan kuma ta bada hurumi ga masu bude makarantun ne na zama, su zaman kansu, su kuma ta yi musu tsari na dole su bi doka, dole su bi manhaja ta jiha ta ƙasa, dole su tsaya su tabbata cewa suna hulɗa da uwayen yare da kuma bada ilimi mai nagarta wanda ake duba, da kuma bada ƙarfi ga kwamitocin sa ido da jari, abinda ake cewa SBMC a cikin makarantun ne, yadda kowane kwamitin sa'ido su sa jari, shi ma an ba doka ta yi tanadin cewa ya zama shi ne jigo, shi ne jagora, shi ne wanda zai sa ido ga tabbata cewa lallai malamai sun yi aikinsu, yara sun zo makaranta, uwayen yara sun ba da ƙarfin gwiwa ga yaran sauransu. Don hakan gaba da wannan doka ta fara aiki, akwai tare da tanadi, duk uban da bai bari yaran shi suka zo makaranta ba, za a ɗau mataki, za a yi jan kunne, a yi mishi faɗakarsuwa farko ta hannun hakimai da uwayen ƙasa, sannan na mataki na biyu idan ya zama kankarar to za a ɗauki mataki. Amma matakin farko da za mu ɗauka shi ne wayar da kan jama'a, ilmantarsuwa, amfani da majalisar mai ƙaramar sarki musulmi sauransu, domin a tabbata jama'a sun fahimci dokar kamin a zartar da ita.
Ka yi magana dangane da makarantu masu zaman kansu, akwai tsari da kuke da shi wajen ganin waɗannan makarantu sun bi waɗansu dokoki kamun a assasa su? kama a basu takardar shaida cewar sun cancanci su ainihin bude makarantun ne ganin cewar wasu makarantun ne zaka je kaga daki biyu ne daki uku ne amma kawai an kira ta makaranta an bude ta wanda bata cancanci a sa ƴaƴan mutane ana koyar da su a wannan guri ba
kwarai haka shike akwai cikakken bayani bisa ga fasalin gudanar da ilimi na makaranta mai zaman kanta na gwamnatin tarayya da kuma na jiha bisa ga haka muke dole ya zama mai son ya bude makaranta ya samu bagire mai inganci wanda yake da yanayi mai kyau da za a bude makaranta dole ya tanadin malamai dole ya tanadin kayan aiki na gwaje-gwaje da kujeri da sauransu dole shi tsara manhajar karantarsa daidai da manhajar kasa ba wai ya sa wani abu dole kuma yadda yanayin da yara za su sa tufafi da sauransu ya dace da al'ada da akidodi da bukatocin mu na al'adar mu na jihar Sokoto sannan dole ne kuma ya yi rajista kuma ya biya haraji idan wanda yake yi ne domin neman kuɗi dole shi biya haraji harajin farko da yake biya wanda zai bude makaranta na biyu suna biyan kuma kuɗin shekara shekara sannan kuma ana basu tallafi akwai cikin tsarin doka ilimin bai dai yadda za a duba a taimaka musu wajen ƙara ƙwarewar malamai wajen wasu kayan aiki da sauransu duk gwamnatin jiha ma ta zo hannunsa akwai har waɗanda ake ƙara ma gina azuzuwa da sauransu to kaga abu ne wanda yake a rungume shi domin bayan da za a yi gwamnati ta kadai ta iya bada ilimi ga kowa da kowa don haka su abokan tafiya ne waɗanda muke ƙara ma ƙarfin gwiwa muke fahimtar su ko muke kula da yadda za su yadda aikin domin a samu nasara ga cigaban ilimi a jihar Sokoto
wannan babbar matsala guda ɗaya wanda akan duba ta ko kuma take da buƙatar a mai da hankali akai akwai bincike da masana suka ainihin gabatar wanda ke nuni da cewar babban bakasudin abin da yasa ilimi ke koma baya a Najeriya akwai matsala ta mafi akasarin duk wani ma'aikacin gwamnati ko wani mai kuɗi ba sa kai ƴaƴansu makarantun gwamnati sai dai su kai ƴaƴansu makarantun kuɗi wannan shine babban dalili da yasa ilimi yake kullun yake koma baya akwai wani tsari a gwamnatance da kuke da shi wanda dole ne duk wani ma'aikacin gwamnati ko ɗan siyasa wanda ke rike da wani mataki na gwamnati a tilasta mishi dole kai ɗan shi makarantar gwamnati ba sauraro ba ci dai iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar mu muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Dr. Muhammad Jabi Kilgori, Kwamishinan Ilimin Primary da Secondary a Jihar Sokoto. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Zama lafiya
a maza da mata don wajen miƙewa
a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau yace nasarar da rundunar ƴan sandan Najeriya a jihar Lagos ta samu na cafke shahararren mai yin garkuwa da mutane dan neman kudin fansa wato Chikudi Evans wani abin a yaba ne muna kira ga rundunar da ta ƙara baza komarta akan hanyar Kaduna zuwa Abuja domin zakulo masu yin wannan garkuwa da mutane wanda suka addabi matafiya a wannan hanya sako daga Muhammad Salihu kauran namo da Zamfara sai kuma wannan sakon yace assalamu alaikum BOA Hausa Allah ya sa gangamin zaman lafiya da Manjo Hamza Al-Mustafa yake jagoranta wanda za a yi a Kaduna akan ƴan kabilar Ibo da matasan arewacin Najeriya muna fatan za a samu fahimtar juna a tsakanin su domin Najeriya ɗaya ce kuma al'umma ɗaya sako daga Alhaji Mele Yusuf Ari jihar Yobe sai kuma wannan sako yace assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku ba mu dama dan mu tai al'ummar duniya murnar zagayowar ranar yaki da bautar yara ta duniya da fatan jama'a za su kaurace wa saka yara aikin kwadago su samar musu hanyoyi masu sauki na zuwa makaranta sako daga Sani mai lange-lange Alwaya Wuri da Malam Ango malamin makaranta a Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi
kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
sabuwar jam'iyyar shugaban Faransa mai matsakaicin ra'ayi ta Emmanuel Macron ta dauki hanyar lashe zaben ƴan majalisar ƙasar da aka gudanar bayan jefa ƙuri'a da aka yi a ranar Lahadi da ta gabata inda a zagayen farko jam'iyyar ta samu kashi 28 na ƙuri'un da aka hada sakamakon zaben wani jam'iyyar ta La Republic en Marche da kawata ta Madim suka samu ya sa za su samu rinjaye a majalisar.
Masu sauraro a nan zamu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Sayida Hamdun da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniyan Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.